Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Sarfi da Hashim Gumil da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau Talata 7 ga watan Fabrairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Sarfili ba makanin labarai.
To Binta, yau Talata masu aikin ceto a Turki da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi. Haka kuma wani sabon rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gargaɗin tsatsauran ra'ayi na ƙaruwa a yankin kudu da hamada Sahara tare da yin barazanar kawo kuma baya ga ci gaban da aka samu. Haka kuma za a ji cewa fiye da mutane 10 ne suka mutu sakamakon zaftarewa ƙasa a kudancin ƙasar Peru.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu. Yayin da adadin waɗanda suka mutu sanadiyar girgizar ƙasa da ta auku a ƙasashen Turkiya da Siriya ya kai sama da 500,001. Abokin aikin mu Mahmud Lalo ya samu tattaunawa da wani ɗan asalin Najeriya akan halin da suke ciki can.
Siriyan da abin ya shafa din kowa dai ana nan cikin dardar. Da yake abu ba ɗaya bane, ba biyu, ba uku ba, yayi ta yi akai-akai. Kuma kamar shine ma wanda ya fi barna a tarihin kasar Turkiya da sofa tunda aka fara girgizar kasa. Amma kuma Allah mai iko, mutanen kasar Suriya da suke kawo harkar agaji ba irin na waɗansu kasashe ba.
Da kuma ku ji cewa yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane, mafarauta na gargaɗin cewa da zarar an ba su izini a majalisinsu za su fantsama cikin dazukan da suke ciki don yin maganinsu. Za kuma a ji cewa ma'aikatar wajen Najeriya ta sha alwashin bincike kisan da aka yi wa wasu 'yan Najeriya masu ziyartar Kaulaha a Senegal. Sannan muna kuma tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Sarfilu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, masu aikin ceto a Turkiya da Siriya na ci gaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragwazon gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta ruguza yankin ranar Litinin tare da sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000. Bayan wani dare da aka samu yanayin sanyi mai tsanani, yau Talata ya kawo ƙarin wasu girgizar ƙasa fiye da 20 mai ƙarfin maki 4.4 mako 4 ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya bayyana goyon bayansa ga mutanen Turki da Siriya. Ya ce a wannan lokacin na baƙin ciki da ba za a iya kwatantawa ba. Kuma ya ce alƙalamin waɗanda suka mutu ba su nuna ɓacin rai da asarar da iyalai ke fuskanta a yanzu ba. Waɗanda suka rasa uwa ko uba ko ɗiyakoɗa duk sanadiyar wannan girgizar ƙasa. Da yake magana a wani taron hukumar WHO a Geneva, Tedros ya ce kungiyar na aikiwa da jiragen haya zuwa ƙasashen biyu da kayayyakin kiwon lafiya kuma za ta yi ƙoƙarin tallafa musu yayin da suke murmurewa da sake gina wasu. Sakataren tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Talata cewa ana ci gaba da sauye-sauye duk da lokacin yaƙi ne a cikin kalaman da suka biyo bayan wasu murabus da kuma korakoran ma'aikatan gwamnati har ma da jita-jita cewa za a maye gurbinsu. Na gode da goyon bayanku da kuma suka mai ma'ana, mun yanke shawara, in ji Reznikov. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky bai fito fili ya bayyana ra'ayinsa ba kan kalaman da ɗan majalisar dokokin ƙasar ya yi na cewa za a mayar da Reznikov zuwa wani matsayi. A cikin jawabinsa na daren ranar Litinin, Zelensky ya ce gwamnati tana ƙarfafa ƙarfin gudanar da ayyukanta game da naɗa manajoji masu ƙwarewar soja a yankunan kan iyaka da kuma fagen daga.
To nan ba da jimawa ba, Sarfili zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda aka ji a farkon shirin, masu ayyukan ceto a Turkiya da Siriya, inda wata girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 ta auku a sassa daban-daban na ƙasashen biyu da safiyar Litinin ta ruguza ɗaruruwan gine-gine tare da kashe mutane aƙalla 2,000 na ci gaba da ƙoƙarin kubatar da waɗanda baragwazon gine-ginen suka rusa da su. Malam Aliyu, ɗan Najeriya ne da ke karatun digirgir digirin digirgir a Istanbul babban birnin kasar ta Turkiya ya kuma yi wa abokin aikin mu Mahmud Lalo karin haske kan halin da suke ciki a yau Talata.
Gaskiya halin yanzu dai abin da muke ciki gaba daya tsariyan da abin ya shafa din kowa dai ana nan cikin dardar da yace abu ba daya bane ba biyu ba uku ba yayi tai akai akai kuma kamar shine ma wanda yafi barna a tarihin kasar Turkiya da sofa tunda aka fara girgizan kasa duk da cewa nan din area ne girgizan kasar ne amma kuma Allah ne iko mutanen kasan su yanzu suke kawo harkar agaji ba irin na wadansu kasashe ba da wuri-wuri a lokacin da abubuwan ma ya faru tunda jiya kenan misalin karfe 4:17 na asuba magnitude 7.8 haka ya buga wannan karamar Marash can wannan kasa da gurin wajajen su Syria haka to shine har yasa tushirin Syria ya saki sauran makotan kasashe da kuma waɗansu garuruka da suke nan Turkiya din kamar su Gaziantep su Malatya su Elazığ inda nake kenan da kuma wani dan su garuruka
nan inda kake da kai kira sunan shi
Elazığ
ya nisan wurin yake da inda wannan al'amura suka faru
kilometer 300 ne da waɗansu kayuka
to da yake ana ci gaba da gudanar da ayyukan ceto a yau yinin Talata shin an samu nasarar kubutar da wasu daga cikin waɗanda wannan iftila'i ya afka musu
gaskiya ana samun nasarar kubutar da mutane sosai waɗansu a lokacin ma da abin ya faru an ciro su bare amma ban Allah da ikon shi yau din nan ma kuma bacin awa 26 an ce an ciro waɗansu a ƙasan Gini lafiya kaba
to ina ka kwana dangane da adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu
eh wallahi haka dai yana da adadin mutuwa din tun jiya military da aka bude wannan official report suka ce mutum 500 da wani abu ana ta gaggara ana gaggarawa amma yanzu abin da ake magana kusan sama da mutum 4000 sun mutu tsakanin nan Turkey da Syria din kenan yanda gwamnati ta fito da maganar ta kenan
to Malam Ali da yake yan kasashen Afirka da dama kan je karatu ko buga kwallo a kasar ta Turkiya ko kuna da labarin wasu da wani al'amari ya tsada su
to da alhamdulillah yan kasashen Afirka da muka sani a daidai garin Malatya inda aka fi ma samun mutuwa sosai da akwai wani dan Afirka dan yobe shi a satin jiya ma ya je gida hutu abu kuma zo risa da wajen su to sauran mutanen mu kuma da muka sani daya yawanci da masu suna ta area su waɗansu din da abubuwan bai shafa ba alhamdulillah mu dai garin da muke kuma akwai dan Afirka da yawa wanda muke karatu da su a nan gurin daga wanda suke degree master's har PhD kuma akwai wanda ma suna nan mu kamar ni masu iyalai ma duka a garin mu nan amma lafiya kalau dai alhamdulillah
to a halin da yake ciki al'umma kasar ta Turkiya suke ji da wannan al'amari da ya faru
gaskiya al'amari ne ya faru a lokacin da akwai wahala sosai gami da kagayen da tun an fita masu sati ana nan ana ta suno ba kakkautawa
wato dusakan kara
ana ta yawa dusakan kara ana nan ana ta yi duk kuma wannan area da ya shafa din gaba daya haka ne yanzu haka ko ina Paduson titi kana gani motoci ma suna tafiya dama suna zazzarewa balantana ma ka dauki motar ka kace za ka tafi wani neighboring state din da ba a yi wannan abun ba
kamar za a iya cewa kenan wannan yanayi na zubar da sukan kara yana shafar ayyukan ceto da ake
to sai da dadin ne yanzu makotan kan garuruka za su tutturo duk da ma cewa an tuttura mutane daga masu ceto din daga wadansu state suna zuwa amma da a ce hanya a bude ne sai an fi samu da wuri yanzu duk wanda suka je gidan wajajen
da yake da jirage suke zuwa. Madalla, an gaishe ka Mahmud Lalo. To a halin yanzu dai, shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a ranar Talata ya ayyana dokar ta ɓace a larduna 10 da girgizar kasar ta lalata. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma gasar filo da ƙarshen labaran duniya.
Wannan sabon rahoto na shirin ci gaba na Majalisar Dinkin Duniya UNDP yayin gargadin tsatsauran ra'ayi na karuwa a yankin kudu da hamada Sahara tare da yan barazanar kawo koma baya ga ci gaban da aka samu da yan baya masu zuwa nan gaba. Kasashen Afirka da wato kudu da hamada Sahara sun zama sabo cibiyar tarzoma a duniya inda kusan rabin adadin waɗanda suka mutu sun mutu ne sakamakon ta'addanci a duniya a shekarar 2021. Fiye da kashi 1/3 na waɗannan mace-mace sun faru ne a ƙasashen Afirka huɗu kawai, wato Burkina Faso da ƙasar Mali da Nijar da kuma Somalia. Achim Stena, jami'in hukumar wato hukumar UNDP, ya ce rahoton na hukumarsa ya bada sabon haske kan abin da ke sa mutane shiga kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi da ke saurin karuwa. Ya jaddada muhimmancin fahimtar dalilin da ya sa kungiyoyi masu tsauraran ra'ayi ke iya samun nasarar shiga wato shiga cikin kasashe ko al'umomi da kuma yada manufofinsu ta hanyoyin sadarwa. Kusan maza da mata 2200 kashi takwas a Burkina Faso, Kamaru, Chadi, Mali, Niger da Najeriya, Somalia da Sudan ta Kudu. An hira da Sudan binciken fiye da 1000 tsaffin mambobin waɗannan kungiyoyi ne. Duka da waɗanda suka shiga da ra'ayinsu sai kuma waɗanda aka tilasta musu suka shiga. An yi addu'a ƙarshe a yau Talata a Karachi ga Faris Musharraf, marigayi tsohon shugaban Pakistan kuma shugaban mulkin soja. An gudanar da hidima a haraba wani rukunin sojoji ne sa'o'i bayan da wani jirgin sama na musamman ya dauke gawar Musharraf zuwa birni mai tashi jiragen ruwa na kudancin kasar daga Dubai, inda shi da iyalansa suka shafi shekaru na ƙarshe suna gudun hijira na ƙashin kai.
Da tafi da Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da ake ci gaba da jimami akan kisan da ƴan ta'adda suka yi wa ƴan banga a jihar Katsina, dindindin mafarauta da kula da tsaron dazuka ta ce ita ma ta rasa jami'anta 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata. To sai dai rundunar mafarautar ta yi wa barayin dajin kashedi na cewa jami'anta a shirye suke yanzu. Haka kuma Sultan Sa'ad Abubakar a lokacin da yake jajintawa iyalan ƴan banga da aka kashe ya bada shawarar daukan matakai hana sake aukuwar lamarin. Daga Sokoto, wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Matsalar rashin tsaro na ci gaba da salwantar da rayukan jama'ar Najeriya, inda ko a kwanan nan ƴan ta'adda sun hallaka mutane masu tarin yawa ciki har da jami'an tsaro na banga a jihar Katsina, abin da ya jefa jama'a cikin alhini. Shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a Najeriya, mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar, na daga cikin muhimman jama'ar da suka nuna alhinin su akan wannan rashin.
Want to use the opportunity also just to condole other family members of the attack in Katsina of recent, where over 40 vigilantes lost their lives.
Ya ce zai yi amfani da wannan damar in jajantawa iyalan ƴan bangan nan fiye da 40 da ƴan ta'adda suka hallaka a jihar Katsina, saboda kawai ba su da makamai irin nasu. Ba mu san irin hakan ya sake aukuwa, inda wasu za su rasa rayukansu lokacin da suke aiki da kare rayukan wasu jama'a. To sai dai lokacin da ake cikin wannan yanayin, rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta Najeriya, wadda ita mata ce ta rasa mutane 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata, ta gargadi barayin daji da su shiga taitayensu domin tana dab da sanya kafar rondo daya da su. Babban kumandan rundunar, wanda ke fatar zamawa hukumar tsaro ba da jimawa ba, ambasada Oshati Mehen Joshua Wole, ya ce jami'ansa suna cike da azama ta tabbatar da tsaro a cikin dazuka.
Last year we lost 81 of our member to bandits. Because
ya ce a shekarar bara ma barayin daji sun kashe mafarauta 81 saboda barayin suna amfani da magan makamai, su kuwa jami'an ba ya yiwuwa su riƙa makamai saboda har yanzu gwamnatin ƙasar ba ta kammala amincewa da zaman su hukuma ba.
To the glory of God, as I'm talking to you now, the bill seeking for the approval.
Amma a cewar sa, alhamdulillahi, domin yanzu haka kudurin kafa dokar hukumar mafarauta ya tsallake tare da samun amincewar bangarori biyu na majalisun dokokin tarayyar Najeriya. Yanzu sanya hannun shugaban kasa kawai yake jira ya zama doka da za ta tabbatar da hukumar.
We want to use this opportunity to announce to the bandit, to the kidnapper, that we the occupier.
Saboda haka ya ce suna gargaɗin barayin daji da masu satar mutane akan cewa su sani masu dazuka na asali na dab da zuwa su mallake muhallansu waɗanda aka sanar musu shekara da shekaru. Dangane da rundunar ta mafarauta kuwa, mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar ya ce duk da yake baya da masaniya akan abubuwan da ke cikin ƙudurin doka kafa hukumar tasu, amma dai a ƙara samun zarata da ke bayar da gudunmuwa a hujjar tsaro ya dace.
And more such security outfits because of the.
Ya ce lallai muna buƙatar ƙarin masu ba da gudunmuwa da samar da tsaro, musamman duba da halin da ƙasar mu take ciki, musamman a yankunan Dazuka inda nan ne barayi ke zama suna hantabar jama'a dama tun lokacin da rashin tsaro ya ta'azzara a Najeriya masana lamuran tsaro ke ta bayar da shawarwari ga mahukunta akan hanyoyin da suke gani mafita kamar shawaran nan ta samar da zarata wadanda za su kula da Dazuka shawarar da detective Awal Baladir mai iya ya jima yana bayarwa wanda yace nagace dadi goma
sai zaka samu wanda matasa aiki na farko kenan laifin da ake aikatawa kashi 80% da ake aikata terrorism ta'addanci zaka yi addressin din wayannan mutanen saboda me duka adaji ake shirya su adaji ake aikata su in ma an zo binni an aikata su dajin ake komawa
yanzu dai amincewa da jami'an na mafarauta ta zama cikin hukumomin tsaro kan iya nuna tasirin da za ta yi wajen samar da tsaro ko kuma akasin haka Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Kage da Muhammad Nasir da wannan rahoton. To har yanzu muna Najeriya. Tawagar masu ziyara daga Najeriya zuwa birnin Kaulaha a Senegal da suka tsallake rijiya da baya a wani kisan gilla da jami'an tsaro suka yi musu a Burkina Faso sun isa Kaulaha. Mutanen waɗanda ke tafiya a motoci daban-daban da suka fito daga jihohin arewacin Najeriya daban-daban inda aka samu sanadiyar rasu inda aka samu sanadiyar mutuwar akalla mutane 15 a cikin su yanzu dai ma'aikatar wajen Najeriya ta bakin ministan waje ambassador Zubairu Dada ta yi alwashin binciken abin da ya faru don bin hakkin waɗanda suka rasa ransu ga rahoton da wakilin muryar Amurka daga Abuja Nasir Adamu Al-Hikaya ya aika mana
yanzu haka muna kalla sunana Baba Shehi wato abin da yake faruwa mun shigo border Burkina Faso kan share kenan ma'aikatan su na border sun yi control din mu sun duba takardun mu sun ga komai intel da izini muka fito mun dan samu wani fili da akwai mutanen da yake suna dan jin Hausa a bakin border sai suka ce mana da akwai wata convoyer na soja suke rafo masu mai da kayan gwamnati idan sun yi waya za su taho ba a san bin hanya saboda su ba su dai kiran dan adam a komai ba yan uwanmu kuma da suke biyo mu a baya su kuma suna zuwa sun fito sun kwana suna daukan hanya suka yi kace kai da su a jeji suka fitar da mutane suka zaɓo wanda ransu yake su wani su ta ce ya gudu su harbe shi wani kuma a gurin su faka masa wuka su yanka shi duk suka fitar mutanen da suke cikin motoci ko wani suka zaɓo na zaɓa suka kashe suka kara gaba wayan su suka sa shi suka jira suka harbe shi wato kuma sai a ce ma ka tsere da gudu kana fita da gudu sai a harbe
wato ba wai don saboda ku musulmi yan tijjaniya bane yasa aka bude wannan wutan mutane ne wanda ba sa bin doka kawai
eh mutane ne gaskiya wanda ba sa bin doka ba wani magana wannan
assalamu alaikum
wa alaikum assalam malam za ka gabatar mana sunanka
Abubakar Aliyu sunan baba na kenan
malam Abubakar Aliyu yi mana bayani kai a gaban ka kai wannan abun ya faru
kai parking na motar ne sai kuma ga suna cikin tawagar su suna zuwa sai suka saka sassauke mutane da suke cikin motar mu gaba ɗaya suka ce kowa da kowa sauka ni kaɗai ne wanda ba sake ina motar nan ba kuma duk abin da suke yi Allah shine guda ɗaya na bi nan kallon abin da suke yi a cikin motar mu aka sauke kowa da kowa da mata da maza da yara ina zaune a saman inji a gilas suna kallo nan na kallon su ni kaɗai ne wanda Allah ya ba su ba sun sake ba aka suka ja mutanen mu guda bakwai suka tara su gefe ɗaya dan sun tara su gefe ɗayan nan aka suka bude musu wuta kawai ba wani magana kaka ina kallon mutane su naga sun zuga kasa kamar a ji kawai sai da jini da rage yana tsaya a jikinsu kuma
kai ka ce an barka kai ka tsaya mota ba fidda kai ba me yasa ba fidda kai ba kai aka fidda sauran
wallahi dai ni dai ikon Allah ne ba su fitar da ni ba yayin shiru sai ubangijin Allah ne kawai yake gaya mishi abin da nake ciki cikin zuciya na ina gaya mu ubangiji Allah ka ruba muna sai ka ce mu kai mana sauƙi da maki sai Allah sallama azmunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa inna kalmomi ya kai kalmomi na kenan da nake yawo ne da rajun nan da inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da hazbunallahu wa ni'mal wakil kuma ubangiji Allah shi kawai kaji haka amma ba wani abu nake da shi ba dai mu ci kare ubangijin Allah
a cikin mutanen nan waɗanda aka yi wa kisan gilla duk maza ne gaba ɗaya ko har da mata
a'a ba masu kashe mace ko ɗaya ko masu kashe yaro karami ko ɗaya ba duka maza ne gaba ɗaya su kashe su kana magana da mutar aran shi ne da Kano to ina ɗaya daga cikin motocin da aka hare mutane a cikin mutum uku
ya abun ya faru da kuka iso wajen su waɗannan
motar mu ta faɗa a ran sai ni sai dai daga bayan mu iya marin mu ya ta koma mota iya marin mu shi guda biyu sun koma cikin mota haɗa da kafa ta ransa ta mota kenan sai ka halaba wancan mutum uku
madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Al-Hikaya to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:19 wato karfe 4 kenan da minti 19 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 da minti 19 kenan a Ghana yanzu kuma sai shirin mu na noma tushen arziki
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun yi alƙawarin kawo muku tattaunawa da masanin tattalin arziki kan shirin ƙasar Ukraine na kafa wasu cibiyoyin hatsi a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka don ƙara kulla hudar dangantaka mai ƙarfi a cikin shirin namu na wannan makon masanin tattalin arziki Dr. Isa Abdullahi ya yi wa wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ƙarin bayani kan alfanun wannan shirin da Najeriya za ta samu da ma sauran ƙasashen Afirka
wato irin wannan abu na samar da yanayi yadda za a noma hatsi mai yawa a rike jama'a mai yawa kamar Najeriya abu ne da Najeriya take bukata ƙasashen Afirka ke bukata duniyan ma kanta take bukata ta yadda idan misali yau ƙasar Najeriya ta wadata sosai ya zamanto abinci daga Najeriya za a sarrafa su kamar yadda aka yi yarjejeniya da ita Ukraine din za a sarrafa su ana fitar da su kasashe kamar yadda ita Ukraine din take sarrafawa take fitarwa wasu kasashe to lalle wannan abin zai kawo sauki wa Najeriya ta wajen daidaito wajen samar da wadataccen abinci da zaman lafiya da ci gaba mai daurewa kuma zai samar wa duniya sauki wajen yawan mutanen Afirka ko kasashe masu tasowa da suke tsallakawa daga Najeriya din da Afirka da kuma matarautan kasashe zuwa Turai su fita na Turai din ana korin su ana samu da ana dawowa da su gidaje kasashen su na kasashe talakawa to kuma wannan abun zai gwada mana cewa tun da dadewa irin maganganun da muke yi da kiraye-kiraye da muke yi cewa kullun fa mu daina naɗa hannu muna cewa kawai wasu ƙasashe ne can za mu je mu roƙe su su zo su ba mu bashin kuɗi su ba mu taimako ko kuma mu je mu zama ɗan an shinshata wa wasu ƙasashe mu yi ta musu kanzagi mu ba mu zama mutane na kanmu ba wannan kuma duk lokacin da mutum ya zamanto shi roƙo yake ko ƙasa ta zamanto mabaraciya kullum ta je nan ta roƙo ta je can kullum ta rage murya ita ce to ba ta da kima a idon duniya ba ta kuma da ƙarfin ta faɗa a siyasar duniya kuma kowa yana ganin daman ta zai iya latsata to babbar abin koya a wajen nan shine ƙasar Ukraine ba za ta zo Najeriya ta bunƙasa ci gaban noma a Najeriya da tattalin arziki da mutanen Ukraine ba da hannu za su zo da hannayensu da garma da fatanya suna sa idan za su zo din za mu ga da ilimi mai yawa za su zo kimiyya ne da fasaha sannan bayan haka kuma da kishin ƙasa da kuma lura da yanayin yadda za a yi abu ya ci gaba saboda haka wannan babban abin lura ne a wannan waje mu mutanen Najeriya Allah ya mana basira Allah ya mana fasaha Allah ya mana kuma yawa wanda idan da mun yi amfani da wannan yawa namu da kuma ƙasa mai yawa mai fadi wato Arab land da kuma har yanzu ma'adanai da ruwa da teku ba abinda dai ba mu same shi ba a Najeriya abinda muka rage kawai mu ɗabi'un mu ne na mutanen Najeriya ya zamanto shirme to amma saboda haka su mutanen Ukraine za su zo da irin ƙwarewar su in Allah ya taimaka wajaje in aka bunƙasa noman nan za a ga ci gaban tattalin arziki domin noma tana iya daukan mutane mafi yawa na matasan da suke yawo a cikin ƙasar mu da cewa ba ayyukan yi wani zai zamanto injiniya na noma wani zai zamanto mai irrigation wato ban ruwa wani zai zamanto babban accounta na wajen noma wani zai zamanto mai tallatawa advertiser da sauran abubuwa da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa kuma musamman in mun fara fitar da hatsin zuwa ƙasashen waje ana so ma da so samu ne kar ita kadai Ukraine a nemo wasu ƙasashen da za a yi yarjejeniyoyi da su su sa waɗannan su rike ta wannan bangaren noman wayancan su dafa ta nan tare da mutanen Najeriya sai mu ga ci gaba da izinin Allah.
Wani dan kasuwa mai suna Ibrahim Garbati shi ma ya bayyana alfanin shirin kafa cibiyoyin hatsi da Ukraine za ta yi a Najeriya.
Gaskiya idan hakan ta faru gaskiya hatsi dole zai samu sauki saboda za a ringa shigo da shi daga wasu kasashe kuma za a ringa fitar da shi zuwa wasu kasashe. Za a samu sauki sosai musamman ma tunda da kin ga Ukraine tunda sun kulle rijiyar da Najeriya a yanzu akan harkar kasuwanci na hatsi dole za a samu sauki gaskiya ne sosai makuwa. Tunda ai rashin shigo da shi shine ya jawo hauhawar farashi yanzu inflation kenan da ake faɗa. Sannan kuma misali na gaba yanzu mu ɗan kasuwa gaskiya kaya sun yi tsada a yanzu saboda wannan kullabo da gwamnati ta yi shine ya jawo haka. To amma yanzu idan Allah ya taimaka tunda aka haɗa aka yi yarjejeniya da wata ƙasar waje ta Ukraine idan insha Allah za a samu sauki sosai fiye da yadda ake tunani.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe. Za mu ji abinda manoma ke cewa kan wannan shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim sai kuma Julius Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kai da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayuwoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Kuma na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai langa-langa Yawuri da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma da Tukur Baban Radio Matankari suka ce muna jajantawa al'ummar kasar Siriya dangane da iftila'in girgizar kasa da ya afka wa kasar da fatar Allah ya tsare gaba amin. Har ila yau sakon mu na gaba na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga suka ce mutanen da girgizar kasa ta kashe a Siriya da Turkiya muna roƙon Allah ya jikin rai ya kare faruwar hakan nan gaba amin. Sai kuma sako na gaba yace tabbas karancin naira na ƙara ta'azzara musamman ma wajen gudanar da harkokin kasuwancin mu a Najeriya. Muna dandana kudin mu a hannun shugaban bankin Najeriya. Sako daga Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga Safiyanu Gumal Zangon Daura yace assalamu alaikum VOA Hausa. Girgizar kasar da ta halaka mutane da dama gami da jikkata mutane masu yawa tare da rushewar muhallai a tsakanin kasashen Turkiya da Siriya. Hakan abin a tausaya musu ne. Allah ya jikan waɗanda suka rasu, waɗanda suka jikkata, Allah ya ba su lafiya. Amin.
To an gaishe ki Aisha Mu'azu. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
A takaice, talata masu aikin ceto a Turkiya da Siriya na cigaba da aiki don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da baragozan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da turguza yankin ranar Litinin. Tare da sanadiyar mutuwar sama da mutane 5,000 bayan wani dare da aka samu yanayi mai tsananin sanyi. Yau talata ya kawo ƙarin wasu girgizar ƙasa fiye da 20 mai ƙarfin maki 4 ko fiye da haka a yankin da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Sakataren tsaron Ukraine Oleksiy Reznikov ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa wato ana ci gaba da sauye-sauye duk da cewa an lokacin yaki ne a cikin kalamansa da biyo bayan wasu marabus da kuma kore-koren ma'aikatan gwamnati har ma da jita-jita cewa za a mai gurbinsu. Ya ce na gode da goyon bayanku da kuma suka mai ma'ana mun yanke shawara in ji Reznikov. An yi addu'a ƙarshe yau talata a Karachi ga Farvez Musharraf marigayi tsohon shugaban ƙasar Pakistan kuma shugaban mulkin soji. An gudanar da hidimar a haraba wani rukunin soji ne sau'i bayan da jirgin musamman ya kai gawarsa daga Dubai.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya ne jihar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gulal wanda ya taya na gabatar da shirin sai Dadi Balawe wanda ya bada umarni da injiniyar mu ta yau ce taku Bintu Suleiman ya rike muku fatan fere daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya ma assalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu ne yau da gobe na tafi.